Wasu 'yan sa'o'i kadan bayan harin da kungiyar Hamas ta kai wa Isra'ila, abinda ya ajalin ɗaruruwan Isra'ilawa tare da jikkatar wasu, gwamnatin Ghana ta fitar da sanarwar yin Allah waɗai da wannan mataki tare da bukatar da ƙasashe bin su zama a teburin shawarwari domin samar da maslaha, a cikin wata sanarwar da ofis ɗin ministan harkokin wajen ƙasar Ghana ta fitar ta ce. Gwamnatin Ghana na Allah waɗai da wannan hari da Hamas ta kai wa Isra'ila tare da bukatar da Hamas ta janye dakarunta daga kudancin Isra'ila ba tare da ɓata lokaci ba. Sanarwar ta kuma ƙara da cewa yayin da Ghana ke ci gaba da ayyana goyon bayan daga duk wani matakin da Isra'ila za ta ɗauka domin kare kanta, tana kira ga Isra'ila da ta yi taka tsantsan wajen mai da martani akan Hamas. Sanarwar ya kuma buƙaci da ɓangarori biyun da ba sa ga maciji da juna da su yi zama a teburin sulhu domin samar da maslaha. To sai dai tuni Firayim Ministan Isra'ila Benjamin Netanyahu ya ce Isra'ila za ta mai da martani mai zafi kan mayakan Hamas da suka kai wa ƙasarsa hari a ranar Asabar ɗin nan da ya gabata. Masu sharhi na ganin wannan sabuwar faɗa da ya ɓarke tsakanin ƙungiyar Hamas da Isra'ila zai iya jinkirta wani yunkurin ƙarfafa alaƙa tsakanin Isra'ila da wasu ƙasashen Larabawa, musamman Saudiya da ake kallon huddansu zai iya taka muhimmiyar rawa a kokarin shawo kan rikicin Isra'ila da Falastino, inji Irbad Ibrahim mai sharhi kan harkar tsaro da diplomasiya.
Saudiya ma za ta sasanta da Israel, ayyana shiga ta san juna da sauransu. Don na ga wannan ya bar taka breki, alhairi ne ko ba alhairi ne ba, Allah ne masani.
Duk da ganin cewa za iya shiga tsakani domin samar da wani mafita kan matsala da ake fuskanta tsakanin kasashe bin, Malam Irbad Ibrahim ya shawarci kasashen da su yi kokari su kauce wa kaima raunanu farmaki yayin da suke musayan lugudan wuta a tsakanin su. Yana mai cewa
abinda za mu yi kira shine a kiyaye haƙƙoƙi da rayuka na mata masu juna biyu, matan da ke zaman kansu, yara, tsofaffi, matasa ma da su ma ba su cikin fadan da sauransu. Sannan kuma Majalisar Dinkin Duniya ta taka rawan a gani a samu ceasefire nan zuwa gaba-gaban Gano, ba ka ba irin rashin rayukan da za a yi yawa.
Wasu al'umma Ghana dai sun tofa albarkacin bakin su bisa mataki na yin Allah waɗai da gwamnatin Ghana ta yi tare da kira da a yi ƙoƙarin tabbatar da zaman lafiya tsakanin ɓangarori biyun, inda suke cewa
Abdulhamid Zizien, ni ma gaskiya dai a kasancewa na dan ƙasan Ghana, abinda ya faru tsakanin Hamas da Israel bai yi daɗi ba, ina ra'ayi da maganan shi, sannan kuma kiyayewa ya fi, saboda zaman lafiya a duniya ya fi zama dan sarki.
Muhammadu Basiru Ababu, to mu dai zaman lafiya muke so, mai da batun yanda shi ban Ghana ya yi magana game da batun zaman lafiya. Zaman lafiya shine komar.
Alkaluman baya-bayan nan dai sun ce an kashe Isra'ilawa su akalla 600, ciki har da sojoji da adadin su kai 44, sa'annan fiye da 1,500 ne suka jikkata. Jami'ai ko a Gaza sun ce mutane 313 ne suka mutu a yankin, yayin da wasu kusan 2,000 kuma suka fuskanci raunuka. Hamza Adam, muryar Amurka daga Kumasi, Ghana.